gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Majalisar Dattawa sun lashi ta gobin tabbatar da ganin an samu daidaito a tsakanin 'yan Najeriya ya daukar ma'aikata domin tabbatar da hadin kai a tsakanin al'ummar kasa. Hukumar Custom da ke hana fasa kauri ta hana shigowa da kuma fitar da kowane nau'in kayayyaki ta iyakokinta na kasa. Za ku ji abin da haka yake nufi. Makarmaya sun kalubalanci zauren majalisun kasar nan biyu dangane da tsaikon da ake samu akan kaddamar da mafi karancin albashi na naira 30,000 a fadin kasar nan. Dide da cikin wannan shiri na kowane gauta. Masauraro assalamu alaikum, Khalid Shatima ne yake cewa barkanku da sake saduwa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin 'yan siyasa na kashin kansu bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasa ya bada dama. Hukumar Custom da ke hana fasa kauri ta hana shigowa da kuma fitar da kowane nau'in kayayyaki ta iyakokinta na kasa. Shugaban hukumar Hamid Ali ne ya tabbatar da wannan matsaya da hukumar ta dauka yayin da yake ganawa da manema labarai yau Litinin a birnin tarayya Abuja. Yana mai cikin cewa dai yin hakan zai baiwa jami'an tsaro damar tantance dukkanin nau'in kayayyakin da za su shigo cikin kasar nan. Yace daga yanzu za a ke shigowa da kayayyakin ne ta tashoshin jiragen ruwa da kuma na sama. Ta yadda za a iya musu binciken kwakwaf domin tabbatar da ingancin su gabanin 'yan kasa su yi amfani da su. Ya ce muna fatan zuwa ɗan lokacin da za mu kammala wannan sabon tsari. Za mu cimma matsayar fahimtar juna tsakaninmu da makotanmu dangane da irin nau'in kayayyakin da za su ke shiga ko ku fita daga ƙasar nan. Amma dai a yanzu haka mun haramta shigo da kafatanin kayayyaki wala waɗanda doka ta amince da su ko kuwa dai ta haramta su daga shigowa ko ma fita daga ƙasar nan. Yana da kyau a fahimci wannan magana sosai. Mun ce dukkanin kayayyaki ne domin dai babu kayayyakin da ba za su iya shigowa ta tashoshinmu na jiragen ruwa ba. Wannan dalili yasa ya zama wajibi dukkanin masu shigo da kayayyaki su biyo ta iyakokin da muke da kayan aiki ta yadda za mu tantance su domin dai tabbatar da nagartarsu a lafiyance. Daga nan teburin gauta mun taba hali da masanin tattalin arziki Professor Kabiru Isa Dandago domin jin mahangarsa akan wannan matsaya da hukumar ta custom din ta dauka ta fuskar tattalin arziki da kuma dokar yarjejeniyar kasuwanci a tsakanin kungiyar cigaban tattalin arzikin kasashen Afirka wato ECOWAS.
Wannan mataki da gwamnatin tarayya ta dauka abu ne wanda ya dace sosai kuma abu ne wanda ya kamata 'yan Najeriya su mara wa gwamnati akan wannan. Maganar siyasa bai kamata shiga ciki ba. Wanda suke shigo mana da kayayyaki daga ƙasan waje, kayayyakin da suke shigo wannan masu cutarwa ne ga lafiyarmu, cutarwa ga tattalin arzikinmu, cutarwa da kashe gwiwar matasanmu da suke buƙatar su samu ayyuka da za su yi wajen bunƙasar harkokin rayuwarsu da taimaka tattalin arziki ya bunƙasa. To wannan mataki da aka ɗauka na rufe bodon gaba ɗaya an yi ne bayan an fahimci cewa abubuwan da aka hana shigowa ɗin nan za mu iya samar da su ga al'ummarmu a cikin gida. To tunda za a iya samar da su, abin da kawai ya rage shi ne mutane a ƙarfafa musu gwiwa su ba da himma wajen yin waɗannan kayayyaki da ake buƙata da yadda zai wadace musu sirri ya zo kuma da rahusa kuma a kai ga matsayin da ma bayan mumun gamsu abinda ya rara a fita da shi ƙasan waje. Kuma wannan mataki da aka ɗauka ba ƙaramin taimakawa zai ba wajen samun mutane aiki ne kuma ita kanta gwamnati ta samu hanyoyin samun kuɗin shiga da haraji da kamfanuka za su dinga biya akan ribar da suke ci. Kuma su waɗanda za a ɗauka su yi aiki suna ɗaukan albashi suna samun kuɗin shiga cikin kwanciyar hankali za su ga ɗan abin da ya kamata su bayar na haraji ga gwamnati za su iya bayarwa. To idan ba a ɗauki mataki irin wannan ba kamar da ƙasashen da muke sha'awa irin su China, irin su Malaysia, irin su Thailand suka ɗauka, to za mu ci gaba da zama ne kawai a haka mai ta ƙorafi akan al'amura, bayan kuma za mu iya ɗaukan matakan da mu warware waɗannan matsaloli da muke ƙorafi a kai.
Professor, amma wannan ba za a ga cewa kamar su gwamnati ta karya ƙa'ida ko yarjejeniya na ECOWAS wadda ta bada wato yin hulɗa tunci na tsakanin ƙasashen ECOWAS ɗin, wataƙila wannan bai zama ya saba da waccan yarjejeniya ta ECOWAS ba?
Ai, yarjejeniya ta ECOWAS ba ta rushe bodojin ƙasashe ba ne, inda a ce wannan hakan ne ai da irin kasashen su Benin din nan su Togo da shauran su da ba su danga barin kayayyaki masu cutarwa ga ƴan Najeriya suna shigowa ta bodojin su ba. Yarjejeniyar ECOWAS tana nuna cewa ne za a iya zirga-zirga tsakanin kasashen kuma za a shiga ba tare da wani visa ba idan ka nuna passport naka. Amma tsaro na cikin gida na kowace kasa yana hannun gwamnatin wannan kasar ne. Ba wata gwamnati ECOWAS ta kafa ba wadda ita ce za ta gudanar da dukkan manufofin kasashe wajen 16 da suke cikin ECOWAS. So ina gani babu wani abu da aka sabawa dukkan ECOWAS. Kowace kasa ta da damar da za ta fito da ka'idojin na yanda za ta gudanar da kanta yan katar ta samu walwala tattalin arzikin ta ya bunƙasa a tabbatar da tsaro ta kowane bangare na cikin gida da kuma kare ta daga wani hari da za a kawo daga waje. So ina gani babu wani abu da aka karya na ECOWAS akan wannan mataki da aka dauka.
Professor Kabiru Andago, masanin tattalin a Kano. Majalisar Dattawa ta fara gudanar da bincike dangane da sabawa ka'idojin daukar aikata a hukumomi da kuma ma'aikatan gwamnatin tarayya. Da yanzu haka gwamnatin ta da kufa yi domin da ya sajewa da manufarta na rage matsalar rashin aiki a tsakanin 'yan Najeriya. Daga cikin ma'aikatan akwai hukumar haraji ta ƙasa, sai Jami'ar Open University wato NAUN da kuma hukumar ma'aikatan gwamnatin tarayya. Sai ko asibitin koyarwa na Jami'ar Abuja. Da kuma hukumar samar da wutar lantarki a yankunan karkara sai ko rundunar sojin ruwa shugaban mutum hullodin gwamnati da kuma raba daidai a nan dan mukamai na majalisar dattawa sanata dan Jumala ne ke fadin hakan a yayin ganawa da mambobin kwamitin yana mai ra'ayin cewa dai ba za su lamunci nuna son kai ba cikin aikin daukar ma'aikatan da gwamnati ta kufa yi a yanzu. Yace tunanin tabbatar muku cewa dai akwai buƙatar yin tsayin daka akan wannan aikin domin nuna wa duniya cewa dai ba wani ko dansu da muke yawa bita da kulli. Kawai dai abinda muke so shine mu tabbatar da ganin dai ba a zalunci kowane bangaren al'ummar kasar nan ba. Dole ne kowace shiya a fita haƙinta a wajen samar da daidaito a aikin daukar ma'aikatan domin tabbatar da dorewar zaman lafiya da haɗin kai a tsakanin 'yan Najeriya. Sanata Dan Juma ya jaddada cewa dai kwamitin nasa ba za su yi ƙasa a guya ba wajen dakatar da aikin daukar ma'aikata suka fahimci dai akwai zalunci su. Domin suna sanar cewar tuni hukumomi da kuma ma'aikatan gwamnati a yanzu haka suka da kufa daukar ma'aikatan. Wannan da sa ya ce ya ga dacewa sanya idanu domin dai ganin an yi abin da ya kamata ba tare da an zalunci kowane bangare ba. To amma wannan kalamai nasa suna zuwa ne a daidai lokacin da ake kallon an samu tsaiko dangane da kaddamar da mafi karancin albashi na naira 30,000 a fadin kasar nan da ta kai 'yan kungiyar kwadagon na barazanar shiga yajin aiki har da cikin wannan mako. Comrade Umar Hamisu Kofar na isa da ke daraktan gudanarwar kungiyar sassa da ke kuke da muryar talaka ya ce dai akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta kawo ƙarshen wannan batu na taci ba da ke faruwa akan mafi ƙarancin albashin tare da fayyace cewar da majalisun ƙasa na da buƙatar yin abin da ya kamata tufa lokaci ya riga ya yi da ya kamata a kira dukkanin bangarori da ke da ruwa da tsaki akan wannan batu domin tabbatar da maslaha.
Wanda a lokutan baya 'yan kungiyar kwadagon sun yi barazanar tafiya yajin aiki aka zo aka yi isulu a shekarar 2018 sannan kuma su suna toga cewa ne akan cewa an yi wannan mafi karancin albashin daga shekarar 2011 kuma doka ce kuma cikin dokar an yi magana cewa duk bayan shekara 5 za a ƙara reviewing din ita wannan doka ta mafi karancin albashi. A baya bayan nan ministan kwadagon nan ya yi barazana ta rage ma'aikata domin a samu cike gurbin mafi karancin albashin nan. Amma kuma sai muke ganin gwamnatin tarayya ta zo da niyyar cewa za a ƙara cike gurbin ma'aikata a ƙara haɓaka tattalin arziki. Amma kuma sai ake barazana za a kori ma'aikata idan an yi hakan nasara aka samu tattalin arziki zai daga ko sabanin haka. Sannan kuma 'yan kungiyar kwadagon na dawo anas level din nan sun bayyana cewa wannan ingige bai cancanta da ci gaba zama a matsayin ministan kwadago ba. Amma kuma shugaban kasa ya kara dawowa da shi muna tunanin inda a ci asashen duniya ne suka ci gaba inda aka samu wani wanda aka yi ta caccakar sa kuma wani shugaba ko kuma wani minista yana yin resigning amma shugaban kasa ya kara dawowa da shi.
To amma kawai saboda wani ya kawo suka sai shi wanda yake a cikin gida ya ga cewa kawai bari ya watsi da abin da ya san kila iya amfana.
Kungiyoyin kwadagon nan kungiya ce tattara masana manyan ma'aikata waɗanda sun san aikin shugaban kasa kansa amma batun da ake yi na su da suka fito suka yi magana cewa bai cancanta ba muna dora kalubale ga shugaban kasa akan cewa ya kiya waiwayi buƙatar waɗannan kungiyoyi waɗanda su suke tare da talakawa sannan kuma mu muna goyon bayan sun ce su tafi yajin aiki ba ma ganin laifin su
domin amma ka san sarƙaƙiyar da ke tattare da wannan magana ƙarin mafi ƙarancin albashi tunda magana ce ta cewar akwai wani mataki da iyasu za a yi wa wannan abin da ya shafa wataƙila kaso na wannan kuɗaɗe ba ka ga wataƙila gwamnati tana da gaskiya cewar ba ta da ƙarfin tattalin arzikin da za ta iya yin wannan bai ɗaya.
wannan ƙarin to gaskiya mu ba mu ganin cewa wai gwamnati ba ta da kuɗin da ta biya mafi karancin albashi
saboda me
domin ko in ka kalli kasafin da aka yi na 2020 da yake kamawa akwai kuɗaɗen da aka ware kan misali kuɗin tafe-tafe na shugaban ƙasa kusan biliyan 3.26 baya-bayan da muke jin kuɗaɗen da aka ware na biyan tsofaffin shugabanni da kuma irin yadda muke ganin full result din Najeriya ya ɗago wato ba ma tunanin wai gwamnati ba ta da ƙarfin da ta biya mafi karancin albashin nan ko ma ganin majalisun dokokiya banda sun fara zama ƴan mashin shata da tun sun gaito shi wannan minista domin kike ka kada ake samu akan scale da tsoron mafi karancin albashi
Comrade Umar Hamisu Kofar Na'isa, Daraktan Gudanarwa na Kungiyar Sarsak, a nan Kano. To makalaman na Comrade dai suna bayyana ne a daidai lokacin da Honorable Umar Ibrahim El Yakub, babban mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a Majalisar Ƙasa ta Wakilai, ke fayyace cewar tunanin sale daftarin kasafin kuɗi da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatar wa zauren majalisa a cikin watan Nuwamba ya nuna irin haɗin kai da kuma fahimtar juna da ake samu a cikin kunshin majalisar ta tara.
Mun gode Allah da aka samu fahimta da jituwa tun daga farkon ita wannan majalisu na tara a wannan lokaci. Abu na farko in ba a manta ba shine tun bayan zabe mun shiga aiki tukuru na tabbatar da cewa kamar yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da jam'iyyar ta APC ta yadda akan wannan lokaci ya kamata tabbatar da cewa an yi zabe shugabanni ingantattu waɗanda suke da kishin al'umma wanda suke son cigaban al'ummar Najeriya. Shi yasa jam'iyya ta yi ruwa ta yi tsaki akan wanda za su zama sun fito an zaɓe su a majalisar dattawa da kuma majalisar wakilai a bisa shugabanni da kakakin majalisar. Alhamdulillahi wannan tabbatar da cewa mun sami fahimta da kuma aiki tare don tabbatar da waɗanda suka dace su ne Allah ya fito mana da su suka aka zaɓe su a harsashen da aka kafa na samar da fahimta da jituwa tsakanin ɓangaren gwamnati wato ɓangaren zartarwa na gwamnati da kuma ɓangaren majalisa. Wannan shi ya tabbatar da zaben Senator Ahmed Lawan shugaban majalisar dattawa da kuma shi Honorable Femi Bajaramiyala kakakin majalisar wakilai ta tarayya. To dukkanin mu an kudura aniyar cewa lokaci ne da za a tabbatar an hada kai a wajen yi wa al'ummar Najeriya aiki. 'Yan Najeriya sun zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari karo na biyu saboda amincewarsu da yadda su da kishi da akansa da amintarsu da kishin da yake da su akan Najeriya da tabbatar da ci gaba da aiwatar da ayyukan alkhairi wanda za su taba wato talakan Najeriya wajen bunƙasa arzikin Najeriya, samar da zaman lafiya, yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma tabbatarwa da cewa an samu samawa matasa aikin yi da kuma tallafa musu wajen yin ƙananan sana'o. Wannan kowa ya sani ya shaida abin da ya faru a baya. Dalilin wannan kishin su kansu 'yan Najeriya sun tabbata cewa waɗannan majalisun haɗin kansu da samun fahimta da haɗin kai da aiki tare da tsakanin majalisa da ɓangaren zartarwa shine nasarar gwamnati. To alhamdulillah mun samu wannan fahimta, mun samu wannan haɗin kan kuma aka taho a haka har ya zuwa sanda aka kawo wato in ba a manta ba kafin kasafin kuɗi an kawo abin da ake cewa MTF wanda aka tabbatar da shi a satin da ya gabata a majalisun wanda shi kansa alhamdulillah an yi shi bashi mahimmanci ba ɗau lokaci ba duk dai saboda amincewar majalisar da cewa lalle ne a haɗa kai da ɓangaren zartarwa a tabbatar da dokoki da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai kawo daga ɓangaren zartarwa an sun sami aiki a kansa.
Honorable Umar Ibrahim El Yakub, babban mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a majalisar wakilai ta Najeriya. Yanzu nan Kano da Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ke cigaba da samun waɗanda ke zuwa domin taya shi murna dangane da waccan nasara da ya samu a kotun sauraron ƙararrakin zaben gwamnan jihar Kano. Kamar yadda Mutala Nahudu da Kasoye ke kira da abokan hamayya a cikin sauran jam'iyyu da sabai da wukakensu cikin kube domin dai Allah ya riga ya hukuncin sa.
A ya samu nasara a zaɓe wasu wanda suke ganin suna da jari ikon Allah suka yi tsara kuma Allah ya ikon nasa gashi ya zama ya samu nasara. Kwarai mana taimaki girma gwamna mun na samu wannan nasara a karo na biyu.
Amma baka ji su waɗanda suka kai ku ƙarar suna cewa ku ban murna akwai mataki na gaba na zuwa appeal har da Supreme Court.
Wannan tsohon zance ne mutum an gama ina so in gaya maka kamanta an yi scanning. Jagororin mu na media tun suka baka wannan amsar da ka basu cewa ana scanning ba sai mace za ta haifa za a gane za ta haifa to ta haifa mai tunani mai hangen nesa ne ya biya afuwa mai girma zababban gwamna ya samu nasara kawai na biyu ba kotun koli ba ko kotun kolin koli za su ba su nasara ba ai Allah ya Allah nasa da wannan ne nake so in kira ina masu tare mutane a gidan Mumbaiya su kunna musu bidiyon video suna nuna wa mutanen Kano cewa wai mai girma gwamna ina yawan filaye ba bisa ka'ida ba to yanzu kun ji kunya sai ku tattara kayan ku ku bar jihar Kano ku koma jihar ku tayi huwa mu Kanawa dan duje muka zaba shi ake yi yayin sa ake yi ba gudu ba da baya
amma shikenan kuma sai a kyale shi ya ci gaba da yanke yanken kan iyakoki na gurin tarihi kamar yadda ake zargi
ba filin umanni su mun sigina saboda kar waɗannan iyakanan da Kanawa su ambanda da masu dawowar da ba mai girma gona ba labana sai mai da gurin kaman gurin daba da shayen shi abubuwan da hukuma ba su yarda da shi wannan tsarin ba mai girma gona a jihar Kano zuwa yi ziyara ta mai da birnin Kano birni ne na tarihi daidai da zamani kuma an gado mai girma gona irin kokarin da yake yi birni da kai musu musu godiya da wannan kuma muke arzikin da mai girma
gona amma ai wasu daga cikin al'umar jihar Kano ba sa farin ciki da wannan mataki na gwamnan da yake dauka yayyanka wancan guraren
ai bayan suka ce yan tsiraru ne masu yaya yawanci
amma yan tsiraru su ba al'umar jihar Kano bane ba kuma ba su da bakin da za su koke
ai dadin adawa ce demokradiya idan mutum ko shi kadai zai ce baka mu adalci ba ai shine yasa suka kai kara kuma Allah ya kunyata su in dai daga sai kake kanan kake so a gara kan ci gaban ka to wannan abu da aka ga su yan jam'iyyar adawa ba mazuwa da kara ba in dai ba su yi gona ba ta kansa lokaci ba wannan abu ya muke ma tarihi ne muna kira ga mai girma gwamna ya ba da umarni duk wanda aka ba fili a gina saboda hukuma ba su da duka lafewa ka zana ake za a yabo wanda ba shi kamata a wannan filaye ba wannan kuma ina sa gidin gina mai girma gwamna san san da ina ND da F da Farmset ya aje kwariya a gurgunta duk wanda kaga an ba matsayin nan ya dace muna kira da mai girma gwamna Allah ya sa inda ita ce in tsefe a wajen wannan MD da Farmset to a komisioni mu a yi wannan
Mai tala na hudu da ka sauye kenan cikin jami'ar APC. A da APCin Habibu Saddam Makwarari ya zo da mamakin yadda duk da an giza mai kan turuwa da yace waɗansu jagororin APC na yi wa gwamna gandujan. Abin takeici yace ba su iya kawo mu zaɓin su ba a zaɓen da ya gabata domin dai an yi yunwa halin kowa ya bayyana. Dan haka yake kira ga gwamna Abdullahi Umar Ganduje da ya hatara da irin waɗancan mutane.
Domin a lokacin da aka yi zaɓe muna tunanin karamar hukumar Gwale wacce take da ɗan sarki jikan sarki ita za a fara cewa mai girma gwamnan jihar Kano ya ci zaɓe sai muka ji aka ce ita ce ta fara riga rana waduwa can kuma sai muka ji an ce Madobi Musa Ilyasu ya ciyo can kuma aka ce Kawu ya ciyo shi ma local government ɗinsa to ya dace a nemi ƴan siyasa waɗanda za su iya riƙe APC a jihar Kano amma idan aka tafi a wannan tafiyar ta gudun ya da kanin wani hakikanin gaskiya 2023 gwamnatin nan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
wannan da gwamnan ya dauka yake tafiya da su duk ba ɗan siyasa ba
ina gaya maka duk mutumin da bai ci zaben sa ba a wannan gwamnatin ina gaya ma ba ɗan siyasa bane
kuma kamar hukumar ka ta gunni
ina maka ko ruwan jakara ne nake gaya maka shi ina gaya ma in bai ciyo local government din sa ba kuma ya samu damar da zai rike mutane ya mu'amala da ita Ganduje ba shi damar da zai rike mutane ya kasa ciyo local government din sa a yi waje da shi kamar ɗan sarki jikan sarki a ajiye shi a kai shi table din hutawa huta domin gaskiyar magana ba dan siyasa bane
babu tsautsayi kuma na siyasa
babu wani zancen tsautsayi na siyasa ka bani dama ka bani dukkan dama yadda zan yi mu'amala da mutane ka za ciwo akwatuna da local government
ko gwamnati bai bada dama
ya bada dama ka mata babu
kawai kake dora kan laifin a kansa
shi ne mai gayya mai aiki shine shugaban jam'iyya kuma bai iya siyasa ba sai dai
cike da namba 2 da tsawon
maka ina gaya maka lamba 2 a karkashin gaban jam'iyya APC na jihar Kano wallahi alazimi shine ma mota ba fasinja ba wai wancan deputy gwamnan ba domin shi ya kasa ciwo local government din sa kuma ya gama cika baki yana koda tsiya tsiya mun dauka ma zai dinga cewa koda arziki koda mutane zamu ciyo zabe kasa fada wannan
baka gani wata kila yana dukan kirji ne bisa irin aikace aikacen da suka yi al'umar jihar Kano
ina gaya maka yaje koyi siyasa irin ta su Murtala Silangaro su Musa Ilyasu Kwankwaso da makamantan wannan da waɗanda suke iya mu'amala da mutane
suke a gunsu zai je koyi
siyasa kai kamata ya ma ya gaskiyar magana ya koma kasuwa domin naga harkar mulki gaba daya ma bata kamata da shi ba kamata a samu yaje ya zauna ya bude wani shago ko da a karamar hukumar gwale ne ina ganin cewa za ta babalin
ko dai dai akwai wata taka jikakkiya tsakanin ka
ya waje jikakkiya da shi kawai da gwamna ya bashi dama bai ciyo karamar hukumar gwale ba kuma yafi kowa iya cika baki to kowa ya sha wahala hatta ni din nan sai da na lissafa hanyar da zan dinga biya gwamnu sannan kuma mu kyale irin waɗannan yan totuwan da yan kokoma da yan angaza mai kan turuwa a ƙara ba su dama wannan gwamnatin
Habibu Saddam Makwarari a cikin jami'ar APC to Hamza Ahmad Sumaila ya zo ne domin kira ga gwamna Abdullahi Umar Ganduje da ya duba na tsanaki ga warin zaɓin wanda zai wakilci ta kai da Sumaila a cikin kunshin kwamishinoninsa ta yadda za a baiwa dukkanin wani mai haƙi haƙin sa,
ya tabbatar da cewa karamar hukumar Somaliland fa akwai matsala ba yar kankanuwa ba. Mulkin nan da yake tafiya karamar hukumar Somaliland, kananan hukumomi ta kai da Somaliland, ya kirawo jagoran wannan karamar hukuma ta kai da Somaliland, ya ce wannan mutane list din nan, ya nuna masa list din da ya aminta da su, ya yadda da su, wanda su ya kamata nada su ne ba za su ci amana mai girma gwamna ba.
Amma shi mai girma gwamna a matsayinsa na shugaba da aka ce yana da kunne dubu, baka jin yafi ku sanin waɗanda suka cancanta ya dauko a
wannan kunne dubun na mai girma gwamna? Ai mu ne kunne dubun nasa. Ina son tabbatar maka cewa yanzu lokacin da aka zo murnar nan ta maganar tabbatarwa da shari'ar nan ta mai girma gwamna, ai local government 43 suna murna sun koma cikin farin ciki, shugabannin su da shugabannin jam'iyyar su da na mulki sun koma suna farin ciki suna murna, amma namu na karamar hukumar Somaliland koma suke suna bacin rai, labari ya tunda musu ba abin da suke so akai ba.
To shi wani ne waɗanda suka cancanta nan idan mamu girma gwamnati zai dauko?
Ai shi honorable Himsu Dini ya san su, mu mun san su, mun san mutane na amana. Na misali ka dauko bai su tama na karamar hukumar Somaliland, ka dauko Aliya Haya mai girma gwamnati, ka san muhimmancin su. Tsohon chairman namu Abdulhamid Dan Haido, ni ma kaina Alhaji Hamza nan ina bukata mai girma gwamnati kai min SA a matsayina na masoyin ka, wanda zan rike maka amana, kuma mu za mu ringa nuno maka mukiya a karamar hukumar Somaliland.
Ta yaya zaka iya tabbatar wa masu sauraro cewa da su din da kai din da kake nema kun cancanta?
Mun cancanta na sani, mu ne masoya. Ai abin da zaka kai
musu shi gwamnati yana da waɗanda suka fi ku cancanta?
Ba wani wanda, ai wanda yafi mu cancanta wanda na kira nan wallahi duk Somaliland bai da sama da su. In ya dauko sabanin wayannan, duk wanda aka dauko sabanin wannan dauko iska. Kuma da wannan nake godewa Allah da dan majalisar murtariya honorable Himsu Dini, irin ruwan da al'umma Somaliland suke yace be da ba a yanzu ya ware kuɗi kimanin naira miliyan 2 akan za a taimaka da mutane harkar gyaran tuka-tuka, kafin kuma motion din da kai majalisa a zo a yi mutane ayyukan alkhairi.
Hamza Ahmad Rumo daga yankin karamar hukumar Sumaila. Daga Sumaila sai yankin karamar hukumar Ungwagoda honorable Sadiq Rabiu Zubairu dake kansilan mazaɓar Bajirawa muka jiyo yayi ta goma shi raba babura ga mabiya jami'ar APC yankin, daga nada irin aiki tukuru da suka yi domin tabbatar da ganin APC ta kai ga nasara.
Na raba wayannan babura ne bisa taimakawa ƴan jam'iyyar APC na karamar hukumar Ungwagoda mazaɓar Bacirawa, bisa aikace-aikace da muke yi irin na jam'iyyar APC da gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje, idan muka karam mutuncinta da darajar ta, shi yasa muka raba wayannan babura ga al'umma ƴan jam'iyyar APC. Kuma muna alfahari a gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje, muna godiya. Mun raba babura guda hudu ga ƴan jam'iyya, kuma mai girma gwamna ma ya shiga tarihi yau, kansilan sa ɗansa, kansilan mazaɓar Bacirawa da karamar hukumar Ungwagoda ya raba babura guda hudu. Na dawo kusa daukar da Surgarata Abdullahi Umar Ganduje da matarsa Hafsa Abdullahi Umar Ganduje.
Honorable Sadiq Rabiu Zubairu kenan kansilan Bacirawa a yankin karamar hukumar Ungwago. Shi ma Ado babba Bacirawa yana cikin waɗanda suka raba wuta da waɗancan babura. Yayi godiya tare da fatan sauran takwarorin kansilan za su yi koyi da shi.
Goda ma wannan aikin alkhairi ya saba shi tun ba yau ba, yana yin abun alkhairi, mutane kuma sun gamsu da wannan aiki na alkhairi. Muke nema karamar hukumar Ungwago, kansilolin karamar hukumar Ungwago, Allah ya taimake su, su ma su dafa su bi koyi irin wannan na alkhairi, su yi wannan ayyuka na alkhairi da ake yi a karamar hukumar Ungwago.
To me zaka ce game da wannan babura da aka baku? Kana ga kamar wannan kansila naku ya yi koyi ga wancan kira da aka yi?
Wallahi wannan kansila namu ya yi koyi 100% akan kira da mai girma gwamna ya yi Kadimul Islam. Kansila na Bacirawa na karamar hukumar Ungwago ya amsa wannan kira, ya yi wannan abun alkhairi. Dama ya saba da abun alkhairi, ba dare ba rana baya fashi akan aikin alkhairi, sai dai in bai san shi ba.
Ado babba Bacirawa daga yankin karamar hukumar Ungwago.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
A madadin Nasiru Salisu Zango da dukkanin abokan aiki Ibrahim Isaac dan uwarano Salisu Bafayo Adam Suleiman Khalid Muhammad Shitima da na gabatar nake cewa a huta lafiya. Daga nan Freedom Radio, murya jama'a.